bid'ah wa kullu bid'atin ti. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare, ƙaramar hukumar Katagum, jihar Bauchi. Majalisin da aka fi saninsa da masallacin FMC, wanda muke gabatar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma. Wannan shi ne majalisinmu na 13 a wannan yammaci na Litinin 13 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, wacce ta yi daidai da 2 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. ‘Yan uwa, idan ba a mance ba, har yanzu dai ba mu gushe ba, muna cikin tafsirin aya ta 48 daga sura ta 2, wato suratul Baqara. Faɗin Allah maɗaukakin sarki, wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsabun. Wannan ayar bayani ya gabata a wani bangare na aya din. Idan za a tuna, a jiya mun bayyana cewar faɗin Allah maɗaukakin sarki wattaku yawman, ku ji tsoron wani wuni da Allah ya yi umarni a ji tsoron wannan wuni, sai kawo siffofin wuni ɗin guda 4 wanda suke lazumta a ji tsoron wuni ɗin. Mun yi bayani kan girman wannan wuni a jiya. Siffar wunin ta farko, faɗin Allah maɗaukakin sarki la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Daga cikin siffofin wannan wuni, wata rai ba za ta saka ma wata rai da komai ba. Wannan mun yi bayani a kai. Wannan yana nuna dole ne kowa yi wa kansa tanadi, tanadin wani ba zai amfanar da kai ba, aikin wani ba zai amfanar da kai ba, da'ar wani ba za ta amfanar da kai ba, komin kusacinka da shi. Sannan siffar wunin ta biyu, wadda a kanta muka tsaya a jiya, lokaci ya ƙure mana, faɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa la yuqbalu minha shafa'a. Wannan ita ce siffar wannan wuni da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana umarni mu ji tsoron wannan wuni ɗin. Wa la yuqbalu minha shafa'a, har ila yau ita wannan rai ba za a karɓi ceto daga gurinta ba. Allah a farko ya ce la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wata rai ba za ta saka wata rai da komai ba, wata rai ba za ta amfanar da wata rai da komai ba. Siffar wunin ta biyu, wa la yuqbalu minha shafa'a, siffar wunin kenan, ita wannan ran ba za a karɓi ceto daga gurinta na wani ba. Kenan duk matsayin da kake da shi gurin Ubangiji, Ubangiji ba zai karɓi ceto a gunka ba sai da sharuɗa biyu, kamar yadda muka yi bayanin su a jiya. Na farko, sai Ubangiji ya maka izini, ayoyin da Alaramma ya karanta mana a ƙarshe-ƙarshen jiya, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni, waye wannan da ya isa yi ceto a gurinsa in ba da izininsa. To shi ne ma'anar wa la yuqbalu minha shafa'a, ita wannan ran ba za a karɓi ceto a gurinta ba sai da izinin Ubangiji. duk matsayinta kuma gurin Ubangiji, idan Ubangiji bai ba ta izini ba za ta iya yin ceto wa kowa ba, shine ma'anar wala yuqbalu minha shafa'a. Sannan sharadi na biyu, wanda ita wannan ran za ta yi wa ceto sai Ubangiji ya yarda da wannan ran da za a yi wa ceto. Ubangiji kuma baya yarda da rayukan kafirai. Ita ma wannan alaran ma karanta mana, wala yashfa'una illa liman irtada, mala'iku ba sa ba da ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi. Duk kuma matsayin mala'iku gurin Allah, mala'iku ai ba sa sako, duk da matsayinsu da ibadarsu da kusacinsu ga Ubangiji. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada, ba za su taɓa iya yin ceto ma wani mahaluki ba sai wanda Allah ya yarda da shi. To cewa da Ubangiji yayi la yuqbalu minha shafa'a, Ubangiji ba a karɓan ceto daga ran nan ko min matsayinta da kimanta da darajarta da kusacinta ga Ubangiji, ba a karɓan ceto daga gurinta sai da izinin Ubangiji. Sai Ubangiji ya bata izini sannan ta yi ceto. Sannan wanda za ta yi wa ceton sai Ubangiji ya yarda da shi. Ko da Ubangiji ya ba da izini wadda za ta yi wa ceton, wadda take so ta yi wa ceton, in Ubangiji bai yarda da shi ba, ba ta da halin yi masa ceto. To ɗan uwa, wata hikima ce ta sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wannan ceton? Malamai sun ambaci hikimomi guda uku da suka sanya Ubangiji ya yi hukunci ranar gobe kiyama na kirki za su yi ceto wa na banza, kama tun daga kan annabawa za su yi ceto wa na banza. To wace hikima ce ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wannan hikimar? Malamai suka ce hikimomin guda uku. Hikima ta farko da ta sa Ubangiji ya yi wannan hukunci na wani ya ceci wani, ma'ana mutumin kirki ya ceci mutumin banza, saboda Allah ya karrama shi wanda zai bada ceton. Ai, mun kula za mu ga annabawa su ne a matakin farko-farko wajen bada ceto ko? To Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan hukuncin ne don ya karrama annabawansa subhanahu wa ta'ala. Wannan hikima ta farko ke. Hikima ta biyu, saboda rahama irin ta Ubangiji, ga shi dai sun yi ta saba wa Ubangiji su wanda za a yi wa ceton, amma bisa ga rahama ta Ubangiji sai kaddara a yi ceto. Amma inda Ubangiji ya ga dama zai rufe kofar ceto ya ce su je su yi ta ɗanɗana kukarsu, amma Ubangiji baya nufin mu da azaba, yana nufin mu da rahama. Wannan na nuna yalwa da faɗin rahamar Ubangiji ta yadda ya kaddara ceton waɗanda suka yi ta masha'ansu a nan duniya. Duk da haka dai Ubangiji ya zai ba da dama a musu ceto saboda rahamarsa da tausayinsa da jin kansa subhanahu wa ta'ala. Sannan hikima ta uku, dan shi wanda za a yi wa ceton ya ci gajiyar wannan ceto ya amfana, ya dace da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Waɗannan su ne hikimomi da malamai suka ambata da suka sanya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta wannan ceto. To abu na kusa da ƙarshe a magana duka dai akan ceto, su wane ne za su yi ceto? Jiya mun yi ishara kan uku daga ciki ko? Dalilai ya tabbatar da ɓangarori guda shida za su yi ceto. Ɓangarori guda shida ranar gobe kiyama, dalilai sun tabbatar da cewa za su yi ceto gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na farko, shi kansa Ubangiji, cetonsa kankat ne na ƙarshe, ceton Ubangiji na ƙarshe. Ubangiji da kansa, saboda rahamarsa da jin kansa da tausayinsa da haƙurinsa, zai ceci bayinsa da kansa. Duk da dai gashi sun saba masa, zunubin su ya hukunta a sa su cikin wuta a azabtar da su, amma saboda zurfin hakurinsa da tausayinsa shi da kansa zai musu ce subhanahu wa ta'ala. Ɗan uwa, Ubangiji yana son mu, wallahi Ubangiji yana son mu. Hadisi ya tabbata cikin sahihu Muslim daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya rawaito daga Ubangiji, hadisul qudusi kenan. Idan ka ji Ubangiji ya yi magana cikin hadisi, wannan hadisul qudusi, bambancinsa da alqur'ani, shi alqur'ani ana bauta wa Allah da karatunsa. Sabanin hadisul qudusi, karanta shi kawai ba lallai ya sa ka samu lada ba in baka aiki da shi ba. Sannan shi alqur'ani ya zo ta hanya mutawatira, in an ce mutawatira adadi mai yawa, annabi aka saukan masa da alqur'ani ya karanta musu cikin sahabbai. Hadisi kuma za a iya samu ta hanyar mutum daya, kamar innamal a'malu binniyat, sayyidina Umar ne kawai cikin sahabbai ya rawaito. Amma ayatul qur'ani ka dauka sai ka tara mutum 70 sun ji daga annabi ya karantar da wannan ayar, mutum 100, 200. Wato alqur'ani ya zo ta hanya mutawatir. Wa Ubangiji yake ba da labari cewa shafa'atil mala'ika, ranar tashin kiyama mala'iku sun yi ceto. Wa shafa'an nabiyyu, annabi shi ma ya yi ceto. Wa shafa'a almu'minun, sannan mu'minai su ma sun yi ceto. Wa lam yabqa, babu wani wanda ya saura, duk wani wanda ya dace ya yi ceto ranar gobe kiyama ya riga ya yi. Ba wanda ya saura bai yi ceto ba, illa arhamar rahimin, sai mafi jin kai masu jin kai, sai mafi tausayin masu tausayi, mafi rahaman masu rahama, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yanzu shine ya saura, kowa ya yi ceto, ranar gobe kiyama kowa zai yi ceto a gama, kowa ya yi ceto a ƙare, annabi ya yi nasa, sauran annabawa su yi nasu, mala'iku su yi nasu, muminai su yi nasu, kananin yara su yi nasu, sai ya zama kowa ya gama cetonsa. Wa ai saura, mafi tausayin masu tausayi shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yace fa yaqbadu qabdatan minan nar, sai ya danko wani danka daga wuta na mutane subhanahu wa ta'ala. Fa yakhruju minha qauman, sai fitar da wasu mutane daga wuta. Lam ya'malu khairan qattu, a rayuwarsu ba su taɓa aikata alkhairi ba. Kenan waɗanda aka yi wa ceto a baya sun ɗan yi alkhairi, amma sun gwama da sharri. To amma waɗannan da Ubangiji zai danko su daga wuta, ba su taɓa aikata alkhairi ba ko kaɗan a rayuwarsu. Adu hamaman, sun zama gawayi, wutan jahannama ta ƙone su, ta ƙone su har sun zama gawayi. Sai a jefa su a wani ruwa da ake kiran sama'ul haya, ruwan rayuwa. Sai kaga sun tsiro kamar yadda shuka ke tsira yayin da aka yi ruwan sama, sai kaga sun fito mutane. To anan sai a sa su cikin gidan aljanna da rahamar Ubangiji. Wannan ceto ce ta musamman daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan mafi girman ceto ke da Ubangiji zai yi da kansa. To akwai ceto da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi, sannan akwai ceto da mala'iku za su yi, wato na uku kenan. Na farko ceton Ubangiji, na biyu ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama, na uku ceton mala'iku, na hudu ceton ƙananin yara, na biyar ceton alqur'ani. Alqur'ani zai yi ceto. Haka annabi ya bada labari, ya ce alqur'anu shafi'un mushaffa. Wannan Imam at-Tabarani ya fitar, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi. Sannan azumin nan da muke shi ma zai ceto ranar gobe kiyama. Azumi zai zo ya ceci wanda yake yinsa, wanda ya kiyaye shi da ka'idojinsa da sharuɗansa. Mun san daga cikin ka'idojin azumi, idan kana azumi babu giba, babu ƙarya, babu ashar. In kana so ka kare azuminka, yayi kima ya zama karfafe gurin ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama yace man lam yada qawla zur wal amala bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar magana ƙarya ba da aiki da ƙarya Allah baya buƙatar ya bar abincinsa da abincinsa to mutumin da yayi kokarin kare azumin sa ya kaurace wa ƙarya da giba da annamimanci da diddai wani abu da zai fusata ubangiji to wannan ranar gobe kiyama azumi zai cece shi gaban ubangiji subhanahu wata'ala sannan na ƙarshe shahidi shahidi shine wanda aka kashe shi a fagen daga shi ma zai yi ceto zai ceci mutum 70 cikin danginsa inji annabi sallallahu alaihi wasallama to ƴan uwa waɗannan su ne ɓangarorin da za su yi ceto a gaban ubangiji ranar gobe kiyama to abu na ƙarshe da za mu ƙarƙare bayani a kansa dangane da ceto waɗanne ne nau'ukan ceton nan nau'ukan ceto suna da manya-manyan kashe-kashe guda biyu ko nau'uka guda biyu sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya ba wanda zai iya wannan ceton sai shi 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 kadai Allah ya ba mu wannan wannan yana nuna mana kimar manzon Allah cikin jerin mutane gaba daya Allah ya fifita shi cikin mutane gaba daya ba wanda ya kamo shi balle ya zama tsararsa cikin mutane duka duka annabawa manzanni to shi yasa Allah ya kebe shi da wasu ceto waɗanda in ba shi ba ba wanda zai iya yi na farko daga cikin waɗannan ceto shine ceto mafi girma da malamai suka masa lakabi da ash-shafa'atul uzma ceto wanda yake mafi girma wannan shine wanda annabi zai a maqamul mahmud wani guri da annabi zai taka wanda za a yabe shi a jinjina masa a masa godiya duka mutan duniya ba iya mu al'ummarsa ba duka al'ummun duniya sai sun jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yabe shi kai ba musulmi ba har kafirai duka sai sun yabe annabi saboda ceton da zai yi bai takaita wannan ceto mafi girman bai takaita da al'ummarsa ba bai takaita da mu'minai ba bai takaita da musulmai ba har kafirai su ma za su samu wannan ceton nasa shine ceto mafi girma wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da bayani kan wannan ceto na annabi mafi girma cikin sahihansu guda biyu wanda an samu daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yake ba da labari cewa wata rana an gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin abinci dama sahabbansa sukan yi abinci su gayyace shi maza ko mata Anas ibn Malik wata rana yana ba da labari cewar kakarsa Mulaika ta girka annabi abinci na musamman ta gayyace shi ya zo ya ci annabi ya amsa gayyata ya zo suka ci abinci shi da Anas ibn Malik wanda kakarsa Mulaika ta girka musu ko tare da su akwai wani yaro maraya annabi da ya ci abinci sai ya ce to ku tashi in muku sallah dama annabi duk sanda ka masa alheri sai ya nemi wata bangare ko wata fiska da zai rama wannan alheri shine ake kira mukafa'a yace man sana lakum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku kyakkyawa ko rama masa annabi sai ya ce su tashi ya musu sallah sallar da annabi zai musu za su amfana tunda a cikin gidan annabi zai sallah duk kuma inda annabi ya sallah gurin zai zama mai albarka kaga sun samu albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan yin sallah bayan annabi ita ma ta albarkace sai zama ko tanan annabi ya rama musu to Abu Huraira yake ba da labari cewa an gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam cin abinci sai mu annabi ya ɗebe mu muka tafi inji Abu Huraira da aka zo gurin cin abinci su wanda suka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama sun san yadda annabi yake son kafar akuya sai suka yawaita kafa akuya cikin abincin da aka zo annabi ya dauki kafa akuya ya gutsura ya tauna sai ce ana sayyidun nas yawmal qiyama, yace ni ne shugaban mutane ranar gobe kiyama. Yace kun san me yasa na faɗi haka, kun san ta yaya aka yi na zama shugaban mutane ranar tashin kiyama? Sahabbai suka ce a'a, sai ka faɗi ya Rasulullah. Annabi ya ce yajma'u Allahul awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid, ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai haɗa mutane gabaki ɗayansu, tun daga kan na farkonsu har na ƙarshensu. Allah zai haɗa su a turba guda za a haɗu, da musulmi da kafiri da munafiki da mujrimi da dada, duka Allah zai haɗa su a turba guda. Idan suka haɗu a turba guda a daidai wannan lokaci, rana ta iso tsakaninta da kawunansu, bai wuce kamu ɗaya ba, mutane za su samu kansu cikin bala'i, za su samu kansu cikin tashin hankali wanda a baya ba su taɓa samun kansu cikin irin wannan tashin hankalin ba, tashin hankalin da ba za su iya ɗauka ba. To a nan sai sashen mutane ya ce wa sashen, ba ku ga irin yanayin da muke ciki ba, ba ku ga yadda al'amari ya kai makwara, ya kai intaha ba, ba za ku duba mana wanda zai je ya nema mana ceto gurin Ubangiji domin a mana hukunci, kowa ya san makomarsa ba? Sai wani sashe daga cikin mutane sai ya ce abukum Adam, ku je gun babanku Adam, tunda an shi ne farkon halitta, kuma shi ne daga shi ne aka samu duk wani ɗan Adam da aka same shi a ban ƙasa. To ku je mana gurinsa ku nemi ya nema muku ceto gun Ubangiji bisa ga wannan matsanancin yanayi da kuke ciki. To a nan duka mutan duniya za su ɗunguma sai a tafi gurin Annabi Adam alaihi salam. Idan suka je gurin Annabi Adam za su yi masa kirari irin wanda ya cancance shi, su ce ya Adam anta abul bashar, ya kai Annabi Adam duk wani ɗan Adam kai ne babansa, saboda kai ne farkon halitta, kuma duk wani ɗan Adam kai ne tushensa, kai ne asalinsa. Khalaqaka Allahu biyadihi, sannan wata falala da kake da ita Allah da hannunsa ya halicce ka. Wa nafakha fika min ruhihi, sannan kuma ya busa maka rai daga gurinsa. Wannan duka falala ce da Annabi Adam yake da ita, mutane za su masa kirari da wannan falalar da Allah ya bashi. Wa amara almala'ikata fasajadu laka, sannan har ila yau falalarka ta hudu Allah ya umurci mala'iku sun maka sujjada. Falalarka ta biyar wa askanaka aljanna, Allah ya zaunar da kai aljanna, ya ce uskun anta wa zawjuka aljanna. Waɗannan duka falala Annabi Adam ya tattara su, Allah ya bashi. To a nan za su ce ala tashfa'a lana ila rabbik, ba za ka je gurin Ubangijinka nema mana ceto ba gurin Ubangijinka? Ala tara ila ma nahnu fi, baka ga irin matsanancin yanayi da muke ciki ba? Fa qala, sai Annabi Adam ya ce inna rabbi ghadaba ghadaban lam yaghdab qablahu mithluhu wa la yaghdab ba'dahu mithluhu, yace kai ku saurare ni, lallai Ubangijina a yau ya yi fushi wanda yake matsanancin fushi, wanda a baya bai taɓa fushi irin wannan fushin na yau ba, ranar gobe kiyama, sannan kuma a nan gaba ba zai taɓa irin wannan fushi na yau ba. Annabi Adam zai mayar musu da wannan martani, su mutane kenan, mu duka muna ciki, duk muna ciki. Yace ku saurare ni ku ji da kyau, wa innahu nahani an ash-shajarati fa'asaytu, kuma shi ya hana ni cin wata bishiya sai na saba masa. Yace nafsi, ni ma fa yau ta kaina nake, ba zan iya nema wani ceto gurin Allah ba, ni ma yau din nan da kuka gani ta kaina nake, saboda haka ba zan iya zuwa in fuskanci Ubangiji ba. Abinda zai gaya wa mutane sai ce idhabu ila ghayri, ku tafi gurin wani na. Idhabu ila Nuh, ku tafi gurin Annabi Nuhu, shine farkon manzo a ban ƙasa. mutane sai su dunguma ruhu sai a tafi gurin annabi Nuhu alaihi salam, shi ma idan aka je za a masa kirari a ce ya Nuhu anta awwalur rusuli ila al-ard, kai ne ya Nuhu, kai ne farkon manzanni a ban kasa, kai Allah ya fara aikowa ka kira mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta, wannan falalarsa ta farko ke. Wa qad sammaka Allahu 'abdan shakuran, kuma Allah madaukakin sarki ya kira ka da bawa mai godiya. Za a tuno mana gurin alaran
innahu kana 'abdan shakura,
Allah ya kira shi da innahu kana 'abdan shakura, lallai shi ya kasance bawa ne mai yawan godiya. Wannan falala ce ta annabi alaihi salam. Sai su ce baka ga irin yanayin da muke ciki ba, baka ga yanda al'amari ya kai mana makwara ba, ka je mana ka nema mana ceto gurin Ubangiji. Annabi Nuhu sai ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban, ce ai lallai Ubangiji na a yau yayi fushi, fushi wanda yake matsananci. Lam yaghdab qablahu mithluhu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu, a baya bai taba yin fushi irin na yau ba, kuma nan gaba ba zai taba yin fushi irin na yau. Yace wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi nafsi nafsi nafsi, sai ni ma fa akwai tawa matsala, domin na roki Ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da mutane na, saboda haka ni ma fa yau ta kai na nake, ku tafi gurin wani na, ku tafi gurin annabi Ibrahim khalilullah badadin Allah. To mutane sai su dunguma su tafi gurin annabi Ibrahim alaihi salam, shima in sun je za su masa kirari, kai annabin Allah kuma badadin Allah, ka je ka nema mana ceto mana gurin Ubangijinka, baka ga irin yanayin da muke ciki ba. Annabi Ibrahim zai faɗi irin maganar da annabi Adam ya faɗi da annabi Nuhu, shima sai ba da uzuri ya ce ya faɗi wasu maganganu guda uku wanda kai tsaye in ka dube su zahirinsu ba haka suke ba, sai ce ku tafi gurin wani na, ku tafi gurin Musa. Mutane sai a dunguma ruhu sai a tafi gurin annabi Musa alaihi salam, shima in aka je za a masa kirari bisa ga irin falala da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓe shi da su, yadda Ubangiji ya yi magana da shi, sai su ce je kakka nema mana ceto gurin Ubangiji, shima sai ba da uzuri ya ce ba zai iya zuwa ya nema wa bayi ceto gurin Ubangiji ba, ya faɗi irin abin da annabi Adam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim suka faɗi. Sai ce shi kan ma ya yi kisan kai, ya kashe wani shaiɗanin mutum, saboda haka yau shi ma ta kansa yake. Sai ce ku tafi gurin wani na, ku tafi gurin Isa. Annabi Isa alaihi salam, mutane za su dunguma su tafi gare shi, shi ma su masa kirari cewa Allah maɗaukacin sarki ya halicce shi da kalmar kun, sannan ya sanya masa rai, su masa kirari gwargwadon wanda ya cancance shi, sai su ce je kakka nema mana ceto mana gurin Ubangiji. A wannan riwayar annabi Isa bai bada uzuri ba, sai ce shi ma yau ta kansa yake yi, ta kansa yake. Wata riwaya kuma ta bayyana cewar uzurin da ya ba su shi ne shi kan ma wani sashe na mutan duniya bautansa suke, wani sashe kuma suna ɗaukarsa a matsayin ɗana Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce to saboda haka yau fa shi ma ta kansa yake yi, ba zai iya nema wa mutane ceto gurin Ubangiji ba, su tafi gurin waninsa, su tafi gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutane za su zo gurin Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ce ya Muhammad anta rasulullah wa khatamul anbiya wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, za su yi annabi kirari na irin abubuwan da Allah ya keɓe shi da shi wanda sauran annaba ba su samu ba, su ce kai manzon Allah ne kuma kai ne ƙarshen annabawa wanda babu wani annabi a bayanka, sa'an nan kuma Allah maɗaukacin sarki ya gafarta maka abubuwan da kai da ma wanda ba kai ba duka Ubangiji ya gafarta maka, ka nema mana ceto mana gurin Ubangiji, baka ga irin yanayin da muke ciki ba. Annabi sai ya ce ba wani abu zan nema muku ceto. Kaga waɗannan duk sun ba da uzuri, annabi Adam alaihi salam ya ba da uzuri, annabi Nuhu alayhi salam ya bada uzu annabi Musa annabi Ibrahim ya bada uzu annabi Musa ya bada uzu annabi Isa su biyar duka sun bada uzu amma annabi sallallahu alaihi wasallama zai ce musu ba wani abu zan je in nema muku ceto wata riwaya kuma in suka zo ga annabi sai ce eh wannan ceton dama ta wace Allah ya kebe shi da ita annabi sallallahu alaihi wasallama zai kama hanya ya je karkashin al'arshin ubangiji subhanahu wataala sai ya fadi yayi sujjada wa ubangiji yayi kirari da yabo da jinjina wa ubangiji da godiya bisa ga yadda ubangiji ya buda masa ubangiji kuma zai buda masa lafuzza da kalmomi wanda suke na musamman yayi amfani da su wajen kirari da jinjina da yabo wa ubangiji subhanahu wataala wanda a duniya kakab ba wanda aka taba buda masa irin waɗannan kalmomin sai shi zai amfani da su wajen kirari wa ubangiji sai ubangiji ya ce masa ya muhammad irfa ra'sak saltu'ta washfatu shaffa sai ce ya muhammad dago kanka annabi in yayi sujjada ba zai dago ba yana ta kirari da jinjina da yabo wa ubangiji bisa ga kalmomi da ubangiji ya bude masa wanda a duniya ba wanda aka taba bude masa irin waɗannan kalmomi domin jinjina wa ubangiji subhanahu wataala to sai ubangiji ya ce masa ya muhammad irfa ra'sak ya kai muhammad dago kanka saltu'ta tambayi duk abin da kaga dama an baka washfatu shaffa nemi ceto an baka ceto wa qul yusma ka fadi duk abin da kake so za a saurare ka to anan annabi sallallahu alaihi wa sallama zai nema wa mutanen duniya gaba ɗaya ceto gurin ubangiji ubangiji sai ba da wannan ceto to wannan ita ake kira shafa'atul uzma ceto mafi girma wanda a duniya ba wanda ya isa yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wanda Allah ya kebe da wannan ceton kuma ba iya shi Allah ya kebe da yake bi annabi da shi ba ceto guda uku ne wanda Allah ya kebe annabi wanda a duniya ba wanda ya isa yi tun daga kan annabi Adam alaihi salam har mutum na karshe da za a haifa a duniya ceto guda uku ba wanda ya isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na farko ke to anan idan aka ba wa annabi ceto kowa zai gode masa duka mutan duniya har kafirai har yahudu da nasara da wanda suka washi annabi da wanda ke kyama annabi duk sai sun gode annabi sallallahu alaihi wasallam shine maqamul mahmud guri wanda yake abun godiya Allah zai tada annabi a wannan gurbi din shine ceto da zai nema wa bayi ranar gobe kiyama wannan wasu daga cikin malamai kamar yadda qadi iyad ya kawo a cikin littafin sa ash-shifa bi ta'rif huquqil mustafa ya bayyana cewa yana daga cikin dalilin da yasa aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama da muhammad ma'anar muhammad shine wanda aka gode masa godiya mai yawa kuma za a gode masa godiya mai yawa a baya an gode masa wa ya gode masa Allah ya gode masa subhanahu wataala mala'iku ma sun gode masa godiya mai yawa wannan shine ma'anar muhammad sha godiya kuma ranar gobe kiyama za a gode masa godiya mai yawa daga gurin mutan duniya gaba daya yaushe za su gode masa idan ya je nemo musu ceto gurin ubangiji duka kuma da musulmi da kafiri da munafiki duk sai sun gode wa annabi ranar gobe kiyama idan ya je nema musu ceto gurin Allah subhanahu wataala wannan ita ce shafa'atul uzma ceto mafi girma wacce ba wanda zai iya nema gurin ubangiji sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to ceto na biyu wanda shi ma annabi shi kadai yake banta da wannan ceton shine ceto da zai yi wa ɗan aljanna in an kammala hisabi tsakanin bayi ɗan aljanna sun kama hanyar tafiya aljanna ɗan wuta an kora su ba tafiya za su yi ba kora su za a yi amma in aljanna za su tafi cikin nutsuwa da walwala da nishadi su doshi gidansu na aljanna Allah ya sa mu ciki amin dan wuta kuma za a kora su yanda ake kora dabbobi kamar dabbobi ne su zo gonarka za su mata aji ka an arzama su ka kore su to haka za a kora yan wuta a kada su zuwa wuta to in aljanna za su je aljanna za su tarar da kofar aljanna ba halin shiga aljanna ba za su samu damar shiga aljanna ba har sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nema musu ceto gurin Allah madaukakin sarki shine waccan ayar ala ramma na suratul zumar wasiqan ladina lattaqaw
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين
وَأَنَّنْ آيوي دعال رمى يكرنتا إذا ممكن زامغا كمر يد أكجيراسو akwai kamanceceniya amma kuma zamu ga akwai wasu ɗan bambance-bambance wanda sai an kula da kyau a ga bambance-bambancen yanzu na farko ɗan aljanna mun fara da su Allah ya ce za a tura su zuwa ga aljanna ba irin turawa da za a yi wa ƴan wuta ba Allah ya ce hatta idza ja'uha har zuwa lokacin da suka zo ga aljanna ga su sun zo kofofin aljanna a rufe sai Allah ya ce wa futihat abwaab a nan gurin sai aka zo da wawu da ke nuna cewar lokacin da suka zo suka tarar da ƙofofin a rufe akwai abin da ya faru shi yasa aka zo da wawu menene ya faru annabi ya je nema musu ceto gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya nema musu ceton wa futihat abwaabu shi yasa aka zo da wawu da ya nema musu ceton sai kuma wa futihat sai kuma aka bude ƙofofin aljanna sai suka samu damar shiga safanin yan wuta wasiqan ladina kafaru ila jahannama zumara su kuma kafirai za a kada su yadda ake kada dabbobi zuwa ga wutar jahannama Allah ya ce hatta idza ja'uha bai ce wa futihat ba sai ya ce futihat abwaabuha su ba bukatan ceto suna zuwa kofofin sun bude dama Allah suke jira su iso suna zuwa sun bude sai shiga ya bambanta da na ƴan aljanna ƴan aljanna hatta idza ja'uha aka nema musu ceto wa futihat abwaabuha nan kuma hatta idza ja'uha sai aka ce futihat abwaabuha ba tare da wawu ba suna zuwa nan da nan kofofin suka buɗe bisa ga umurnin ubangiji subhanahu wata'ala to wannan ceto na biyu kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake banta da ita ba wanda zai iya wannan ceton sai shi kadai sai ceto na ƙarshe wanda yake banta da ita shine nema wa babbansa ceto Abu Talib. Abu Talib mun san yayi ɗawainiya, yayi gwagwarmaya, yayi hidima da annabi tun yana ɗan shekara takwas. Yake masa hidima, yake masa ɗawainiya, yake ba shi kula da kariya, ya kasa, ya tsare duk wani mai tsangwama, ya sa ƙafan wando ɗaya da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Har annabi ya girma bai daina kula da shi ba, yayi aure bai daina kula da shi ba har ya hayayyafa har annabi ya fara zama dattijo tunda wanda ya haura shekara 50 ai ya fara zama dattijo annabi ya haura shekara 50 amma Abu Talib bai daina sa ido kan annabi ba to sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai shekara 50 yanzu ya tsayu da kafafunsa sai Allah ya dauke rayuwar Abu Talib dama Allah ya hore wa annabi Abu Talib ya zama masa garkuwa to ai yayi dawainiya wa annabi shine al-Abbas al-Abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwan Abu Talib Abu Talib bin Abdul Muttalib al-Abbas bin Abdul Muttalib dan uwan juna ne al-Abbas sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar Abu Talib yace babbanka Abu Talib ya maka dawainiya ya ma hidima wani abu kai na saka masa annabi yace ni ko ne abun saka masa domin bisa ga hukunci da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi dangane da makomarsa yana tare da jigajigan mushrikai can kasan kasan wuta wanda nan ne makomar munafukai da manya-manyan mushrikai can kasan kasan wuta azabar ta tafi ta tsakiya kuma azabar ta tafi ta sama annabi yace Abu Talib ya kasance a can kasan kasan wuta tare da manyan mushrikai da munafukai sai nema masa ceto gurin Ubangiji subhanahu wata'ala sai aka dago shi sama kenan an sassauta masa azabar saboda me saboda ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda zai nema wa kafiri ceto Allah ya bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ta annabi shi ma ba ceton gaba ɗaya za a bashi saboda ba za a fudda Abu Talib din daga wuta ba wannan ka'ida ce ta Ubangiji mushriki ba shi ba fita daga wuta kafiri ba shi ba fita daga wuta Allah ya haramta aljanna ga mushriki ya haramta aljanna ga kafiri wuta ita ce zai dawwama a cikin ta har abadan abad innahu may yushrik billahi
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
الله مدعوكي سركي إنه لله فإن شأن يكي يند الأمر يكي من يشرك بالله دون دي يشرك دا الله فقد حرم الله عليه الجنه وحقيقه الله مدوكين سركي يا حرمتا مسا شغا الجنه شي ده الجنه سن يهانن ريا وما اواه النار مقومسا ايتاتي ووتا كما ببان الظالمين ومال الظالمين من انصار الظالمين باسو ده وني متيمكي ده زي اغزا مسو يتيمكي سو يتيري سو دغا عقوبه ده سيكي تشي واتي اوبنجيجي يا سوقن مسو بيسا غا كافرتشن waɗannan su ne ceto guda uku wanda a duniya ba wanda zai iya yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai suka kira ta da shafa'atul khassa ceto wacce take kebantacciya wacce aka kebe annabi sallallahu alaihi wasallama da ita su ne waɗannan guda uku yin ceto wa mutane ta hanyar yi musu hisabi bisa ga yanayi da suke ciki matsananci na biyu ceto wa 'yan aljanna da sun cancanci shiga aljanna amma ba a bude kofar ba sun zo sun tsaya sai annabi ya nema musu ceto an bude kofa aljanna su shiga na uku kuma ceto da zai yi wa babbansa Abu Talib wannan nau'i na farko kenan kebantacciyar ceto sai nau'i na biyu gamammen ceto wanda kowa zai iya yi da annabi da mala'iku da salihan bayi da kananun yara da ayyuka na kwarai da shahidi za su iya yin wannan ceton to ita kuma wannan ceton ita ma tana da fiskoki guda biyu fiskar ta ta farko yin ceto wa wanda sun cancanci shiga wuta a musu ceto sai Allah ya musu afuwa ba tare da an sa su a wutan ba sai su shiga aljanna ko ɗanɗana wutar ba za su yi yanzu an tabbatar cewa wannan nan fa ɗan wuta ne wane ma dan wuta ne to ceton da zai samu sai ya hana shi shiga wutan sai Allah masa afuwa sai kai tsaye tafi aljanna ba tare da yakuna a wuta ba to wannan ceto annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi mala'iku za su yi salihan bayi za su yi kananun yara za su yi sai kuma qur'ani da kuma azumi ga wanda ya cancance shiga wuta sai azumi ya zo ya cece shi yace a baya wasa da azumi ubangiji a bani cetonsa sai a fasa sashi wuta ya tafi aljanna ko kuma ya cancance ta huta sai Qur'ani yazo ya cece shi ko suratul baqara da ali imran saboda yana karanta su a duniya sai su zo su cece shi gaban ubangiji subhanahu wataala akwai hadisi wanda aka samo daga abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da babansa gaba daya hadisin da imamu muslim ya fidda shi cikin sahihin sa wadda ke nuna ceto da bayin Allah na kwarai suke yi wa wanda ya cancanci shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu ai mun san ceto ba a yi wa kafiri kamar yadda muka yi bayani a jiya saboda kafiri ba daga cikin wanda Allah ya yarda da su Allah kuma ba za ka yi ceto wa mutum ba sai wanda ya yarda da shi kenan duk ceto da ake magana wa musulmi ne mai sako wanda yake sako yake aikata masha ansa to shine za a cece shi maimakon ya shiga wuta sai Allah masa afuwa bisa ga ceton da aka masa ya tafi aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyana cewa ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi da zai mutu a nan duniya fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullahu fihi babu wani musulmi da zai mutu a nan duniya sai mutum 40 su tsaya kan gawarsa wajen yi masa sallah wajen jana'izarsa mutum 40 din nan ba sa shirka da Allah ko kadan suna nema masa gafara face Allah ya gafarta masa matakar mutane 40 suka tsaya akan gawar mutum musulmi ko da mai sako ne suka nema masa ceto gurin ubangiji rahamar ubangiji gafara ubangiji to Allah zai ba su wannan shine tasirin gayyato mutane da yawa su zo su halarci jana'iza na mutum da yadda dai inda aka samu dandazo mai yawa insha Allah ana fatan a cikin wannan dandazo za a samu adadin da bai kai bai gaza 40 ba cikin wanda suka masa sallah da masa shi anan Allah zai ba su cetonsa ko da ya cancanci shiga wuta ubangiji sai masa afuwa ya shiga aljanna to wannan ceto annabi zai yi sauran mu'minai za su yi sai kuma ceto na biyu ceto ne ma wanda sun riga sun shiga wuta har sun fara kuna an fara gana musu azaba su ma sai a nema musu ceto gurin ubangiji subhanahu wataala ubangiji sai fidda su daga wuta a mai da su cikin gidan aljanna wannan har sun riga sun shiga wuta shi ma wannan annabi ya tabbatar mana da wannan ceton cikin hadisin da aka samo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya yarda da shi amin hadisin da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yana bada labari kan yanayin yanda wannan ceto zai kasance ga masu sako cikin musulmi yace amma ahalun narin ladina hum ahaluha amma yan wuta wanda su ne yan wutan fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun yanayinsu cikin wuta ba za su mutu cikin wuta ba kuma ba za su rayu ba ba rayuwa wacce take mai daɗi kuma su mutu su huta da ukuba babu mutuwa za su yi ta ɗanɗana kudarsu annabi sallallahu alaihi wasallama yace walakin nasun asabatuhumun naru bidhunubihim sai dai ta ɗaya hadin akwai mutanen da wuta ta shafe su ta gasa su ta wahal da su saboda zanuban da suka yi a nan duniya fa amatatuhum sai wutan ta kashe su ta sa suka mutu a cikinta hatta idza kanu fahaman hasai da suka zamanto gawayi ta kashe su suka mutu suka zamanto gawayi udhina bi shafa'a sai ubangiji ya bada dama yayi izini cewa a je a musu ceto salihan bayi su je su cece su za su je su ceto su a fito da su daga cikin wuta gashi nan sun gashe sun mace sun dawo gawayi za a fito da su daga wuta sun ɗanɗana kudarsu sun wahala annabi ya ce faji'a bihim za a zo da su baba'ira baba'ira tawaga tawaga jama'a jama'a fabuthu ala anharil janna sai a watsa su cikin koramu na aljanna thumma qila sai a ce ya ahlal jannati afidu alaihim yan aljanna ɗebo ruwa ku watsa musu sai yan aljanna su kamfato ruwa daga cikin aljanna sai su watsa ma waɗannan mutane da sun gashe sun soye sun dawo gawai sai an aljanna su watsa musu ruwa fayambutu nabatal habba takunu fi hamilis sai sai su tsuro kamar yadda kwaya take tsurowa wace ruwa ya kado ta ta zo kwali da aka zabga ruwa sai ta tsuro to haka su ma za su fokas su haka za ta tsuro to daga nan kuma sai a sa su cikin gidan aljanna wannan ceto sauran mu'mine za su yi sauran annaba za su yi sa'annan kuma annabi shi ma zai wannan ceto ceto na ƙarshe shine daga darajar dan aljanna wannan yana mataki na farko a masa ceto akan shi mataki na biyu saboda mataki na biyun yafi ni'ima wani yana mataki na biyu a masa ceto a daga shi zuwa mataki na uku saboda ita aljanna can sama yafi ni'ima akan ƙasa shi yasa mahaddacin qur'ani za a ce masa karanta alqur'ani ka hau matsayinka yau a aljanna iya inda ka tsaya a tilawa yanan idan ya karanta qur'ani gaba ɗaya yana can kululuwa in rabi yayyana tsaka-tsakiya to haka al'amarin yake ranar gobe kiyama waɗanda suka shiga aljanna za su buƙaci a ɗaukaka darajarsu a daga su sama can to anan ma za a yi ceto kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake roƙawa Abu Salama Allah ya ɗaukaki darajarsa a aljanna yace Allahumma ghafir li abi salamata warfa darajatahu fil mahdiyyin wannan addu'a ce annabi yake Allah ya daukaki darajar Abu Salama a cikin gidan aljanna to wannan ƴan uwa takaitaccen bayani kenan dangane da magana akan ceto nan da ubangiji yace wala yuqbalu minha shafa'a ita wannan rai ba za a karbi ceto a gurin ta ba wannan ceto ne ba za a karba a gurin ta ba ceton kafiri amma musulmi baya dawama a wuta ko da ya shiga wuta an dandana masa azaba zai fita daga wuta da rahamar ubangiji ko kuma da ceton masu ceto ya koma gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin nan aljanna sauran karishin bayani kan wannan aya zamu jinkirta saboda kurewar lokaci sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya sanya shi sababin shigan mu aljanna muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala biya mana dukkan bukatunmu duk wani wanda ke da matsala ko damuwa cikin mu ubangiji ka santa ka yaye masa waɗanda suke majanyata a cikin mu ubangiji ka ba su lafiya waɗanda suka rasu ubangiji ka musu afuwa wannan wata da muke ciki Allah ka sada mu da alkhairan da ke cikin sa Allah ka sanya mu cikin yantattun wannan wata Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yi wa gafara a wannan wata. Allah ka datar da mu da daren Lailatul Qadri. Karɓa mana dukkan ibadu da muke na azumi da tsayuwar dare. Ka amsa mana dukkan addu'o'i da muke cikin wannan wata. Ya Allah ka shiryar da shugabanninmu. Ka tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi. Ya Allah ka nuna ikonka akan kafirai. Amin. Ka taimaki musulmi akan kafiri. Amin. Ka tozarta kafiri a duk inda yake. Amin. Ka daukaki musulmi a duk inda yake. Amin. Ka kaskantar da addinin kafirai. Amin. Ya Allah ka kunyata kafirai a duniya. Amin. Ka daukaki musulmi. Amin. Ka taimaki musulmi. Amin. Ka taimaki wannan addini na. Amin. Ya Allah ka shiryar da shugabanninmu. Ka dora su kan tafarki na dadai. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma a'izza al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. Amin. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
امين
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته